This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kore shi kuke so akan voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 17 ga watan Yuni shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Malam Mahmudu, kungiyar kare hakokin bil'adama ta duniya tana zargin kusoshin gwamnatin Libya da cewa sun fi mai da hankali wajen kwatanta mutanen su maimakon taimakon su. Wani da ake zargi da laifin kulla makarkashiyar kai hari akan masu zanen siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a gaban kotu, sannan wani tsohon shugaban tarki da suna ya rasu.
To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa yayin da azumin watan Ramadana ke dab da kamawa, ana zargin 'yan kasuwa da ƙara kudaden kayayyakin masarufi, sai dai 'yan kasuwar sun ce lamarin ba haka yake ba.
Kashin nan da ya yi duka ba 'yan kasuwa sun yi kirkiro abin kawai da nufin don su gallamta ne, azaba ne kawai ba, amma abin ya zo da dalilai daban-daban.
To za ku ji dalilan. Yau kuma rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa kan matsalolin da kwararar hamada ke haifarwa. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji ƙarin bayani kan dalilan da ke haddasa mutuwar masu ƙoƙarin ƙetare hamada domin shiga Turai ta ƙasar Libya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke. Kungiyar kare hakokin bil'adama ta duniya, wato Human Rights Watch, ta zargi kusoshin gwamnatin ƙasar Libya da cewa sun fi mai da hankali wajen kuntata mutanen da suke tsare da su a hannunsu, da tilasta musu ɗaukan laifukan da basu aikata ba, da kuma toshe musu hanyoyin neman hakokinsu maimakon su samar musu taimako kamar na magunguna. A yau Laraba ne jami'an cibiyar kare hakokin bil'adama ɗin suka fito da rahotonsu bayan ziyarar gani da ido da suka kai a wasu wurare guda uku inda ake tsare da mutane wanda sojan Libya da kuma jami'an ma'aikatan harkokin cikin gida suke tsare da su a can gabashin ita wannan ƙasar ta Libya. Cibiyar ta Human Rights Watch ta ce a wannan wuraren da ke a Benghazi da Albaida akwai mutane kamar 450 da ake tsare da su, wanda kuma akalla rabinsu suka ce ana gana musu azaba, yayin da daukacin dukkansu suka ce an hana su ganin lauyoyin da za su iya kare su, ba kai su gaban alkali ba, kai koma a tuhumce su ba a yi ba. Mulkin ƙasar ta Libya dai yanzu an raba shi gida biyu ne a tsakanin gwamnatin da ke da amincewar wasu ƙasashen duniya, wacce mazauninta yake garin Tobruk, da kuma wacce mayakan sa kai suka kafa mai hedikwata a Tripoli, babban birnin ita ƙasar.
A jiya Talata ne wani mutum da ake zargi da laifin kulla makarkashiyar harin da aka kai akan masu gudanar da gwaje-gwajen zane-zanen siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jihar Texas ya bayyana a gaban wata kotun tarayya. Tun cikin makon jiya ne dai aka cafke wannan mutum mai suna Abdul Malik Karim a birnin Phoenix na jihar Arizona. Takaddun da aka gabatar a gaban kotun sun ce tun farkon watan Janairun wannan shekarar ne Karim ya soke 'yan bindiga biyu a gidansa, wato Elton Simpson da Nadir Sufi, inda kuma a lokacin ne suka kitsa yadda za su kai wannan hari. An kuma zarge shi da samar da makaman da Sufi da Simpson suka yi amfani da su wajen kai farmakin da kuma shata ƙarya a bayanan da ya baiwa jami'an tsaro na tarayya. Simpson da Sufi dai, waɗanda ke zaune a gida guda, sun tuka mota ne zuwa garin Galan da ke jihar Texas, inda suka buɗe wuta akan taron masu gwaje-gwajen zanukan annabin har suka raunana wani mai gadi, amma su kuma a nan 'yan sandan Galan suka bindige su har lahira. Karim dai ya musanta zargin, kuma alkalin kotun ya bada umarnin a ci gaba da tsare shi ba tare da an bada belinsa ba.
To muna ba ku labaran duniya ne daga Washington. Lauyoyin ƙasar Switzerland sun fara bin diddigin wasu laifuka 53 na mandahanar sarrafa kuɗaɗe da suke zargin an aikata wajen ba da damar ɗaukar nauyin wasar gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 da kuma 2022 wadda hukumar FIFA take bayarwa ga ƙasashe. Babba Attorney General na kasar Switzerland Michael Loeber shine yake fada yau Laraba cewa wasu bankunan kasar ne suka bada rahoton wannan cuku-cukun a sanadin tsarin da aka shimfida na hana irin wannan safara ta kudade. Loeber yace bai cire tunani ya nemi ya tuntubi shugaban FIFA ba wato Sepp Blatter akan wannan al'amarin duk da cewa shi Blatter ya lamunta zai sauka daga kan mukaminsa a sanadin wannan abin kunya na cin hanci da rashawa wanda ya baibaita hukumar ta FIFA. Hukumomin kasar Switzerland dai sun jima suna gudanar da bincike game da cuwa-cuwar da suke jin an aikata wajen ba da hurumin gudanar da wasannin cin kofin duniya na shekarun 2018 din da kuma 2022 ga kasashen Russia da kuma Qatar. Ita ma Amurka cikin watan da ya gabata ta tuhumci wasu manyan kusoshin shugabannin FIFA su tara da kuma wasu shugabannin kamfanin guda biyar da laifuffuka barkatai wanda suka hada da juya kudade da aika kudade ta hanyar zamba ta hanyoyin sadarwa daban-daban kana kuma da safarar kudade ta hanyoyin haram. Yanzu haka ma wannan al'amarin ya sa an ja burki ga baiwa sauran kasashe damar su nemi a ba su gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026.
An ba da rahoton rasuwar tsohon shugaban ƙasar Turkiya Suleiman Demirel wanda ake bayyanawa da cewa yana ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙasashen duniya da suka yi fice a cikin rabin ƙarnin da ya gabata. A yau ne likitocin asibitin Guven na birnin Ankara suka ba da sanarwar rasuwar tashi. Yana shekaru 90 a duniya kuma an ce ya jima yana fama da rashin lafiyar da ke hana shi iya shakar iska da kyau. Tun cikin shekarun 1960 Mr. Demirel ya hau kan karagar mulkin Turkiya inda ya yi wa'adodi biyar a matsayin Prime Minister kafin ya zama shugaban kasar, mukamin da ya rike daga 1993 har zuwa 2000. Sau biyu ana kifar da gwamnatinsa ta hanyar juye-juyen mulki, na farko a shekarar 1971 na biyun kuma a shekarar 1980. A shekarar 1991 ya sake dawowa a matsayin Prime Minister kuma shekaru biyu bayan haka ya zama shugaban kasa.
To a ƙarshe majalisar dokokin Hong Kong na dab da soma gudanar da muhawara akan wata sabuwar dokar yawa harkokin zaben kasar tasu kwaskwarima wanda mataki ne dake da goyon bayan kasar China kam amma wanda kuma kungiyoyin hankorin kare harkokin siyasa na ita Hong Kong din suka tsane shi sosai. Wannan ya sa kungiyoyin bangarorin guda biyu da ke adawa da juna yau Laraba suka je suka yi kwamba a nan gaban majalisar dokokin ta Hong Kong inda suke dauke da tutucin kasar China. Wasu masu adawa da matakin suna cewa dokar da ake nema a kafa din ba abinda za ta haifar illa demokuraɗiyyar jabo. To sai dai kuma magoya bayan wannan matakin kamar wani dattijo mai suna Yu Punkin dan shekaru 65 da haihuwa yace ba wani abu mai kama da demokuraɗiyyar asali ko ta jabo. Sai dai mutane kamar su Brandy Yu wacce ke adawa da shirin suna cewa ana nema a zambace su ne da ƙarya domin wannan sabon dokar a ce wasu ba za ta bar su masu zaɓi wanda suke son ba.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gobe ne idan Allah ya kai mu ake sa ran za a fara azumin watan Ramadana. Yanzu haka mutane da dama na zargin 'yan kasuwa sun fara tsawwala farashin kayayyakin masarufi. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da mataimakin kungiyar 'yan kasuwar Najeriya Alhaji Ibrahim Muhammad inda ya fara tambayarsa dalilin da yake haifar da hauhawar farashin.
Lallai mutane suna tunanin wannan abu amma ina son tabbatar da mutane tashin nan da yayi duka ba 'yan kasuwa sun yi kirkiro abin kawai da nufin don su gallamta ne azaba ne kawai ba, amma abin ya zo da dalilai daban-daban. Misali za mu ga maka masu dankali da ake kuka da doyan nan ya zamanto karancinsa a yanzu ya ƙara taimaka wajen tashinsa. Kuma duk 'yan kasuwa su an san 'yan kasuwa da ba manoma ba ne, masu noma daban masu kuma saidawa daban. So yanzu ya zamanto sabon dankali bai shiga ba saboda damana bana ta dile kaɗan ta yi littin zuwa ba ta zo da wuri ba. Tsohon kuma ya ƙare ɗan kaɗan da yake hannun manoma in an je an za a saya hannu su ne suka ɗauki wani abu suka ɗora ma abun nan wuta 'yan kasuwa suke samun matsala a wajen sayan kayan a wajensu na ɗaya, haka kuma dankali haka kuma doya. So saboda haka wani haka shinkafa kuma mun samu matsalansa daga wasu iyakokinmu na ƙasar nan an ɗan rufe. Na ɗaya, na biyu kuma dalan da ake zuwa a canja a soka nan a waje duk canji ya riga ya tashi, kowa ya san cewa yadda daloli suka tashi a ƙasar nan yadda kuma kana ana sawa da shi ba da naira ba ne. So duk irin wannan matsaloli sun taimaka, amma na son tabbatar da mutanen ƙasarmu cewa kashi 70 cikin 100 na wahalan da ake cikin tsarin kayan nan wallahi ba yana fitowa daga ainihin 'yan kasuwa masu kasawa ba ne ba, amma abin ya zo ne.
To ko tunda wani akwai wannan matsala, misali hukumomi da abin ya shafa kuna zama da su da min ganin kancin an sa wa ƙara talaka mai ƙaramin ƙarfi?
Muna kokari mu ga musamman manyan 'yan kasuwa da kamfanoni wanda abin ya shafa akan su yi kokari dai duk wani da ake ciki a fito da hanyoyin da za a rage wannan abu saboda jama'a su samu sauki. Kuma muna zama muna magana da ainihin kamfanonin da abun ya shafa su ma. Wani lokaci sukan yi order abun kafin yanzu ya zo wadata a ƙasa. So amma da an samu matsala ba a ta da national sai yayi yawa yanzu ba. In ya zo ya karanci to sai ga ya zo ya samu matsala irin wannan da ake samu.
To misali su kuma hukumomi kuma fa na gwamnati me kuke yi dangane da kan cewa a tsakanin ku da su a shakan wannan matsala?
To hukumomi dai mu roƙon su muke akan su ma su su dan dage idan su akan yadda suke matsawa wajen shigo da kayayyaki da wasu sarrafa kayayyaki ta haraji daban-daban ta yadda mu ma za mu samu sauƙin wayannan abubuwa. Muna zama da su a wani lokaci ma nuna musu illan irin matsi da suke ma 'yan kasuwa ta hanyoyi daban-daban wajen tafiyar da kayayyaki da kuma irin yadda ake samun matsaloli ta gefen irin abin da shafi transporting abubuwan din irin su gas yadda ya tsada zuwa kasan nan kowa sani kuma duk hanin za a yawo da shi da manyan motoci da kuma duk wannan abu yana shafan ainihi daga gwamnati kan zo shafi kayan zo shafi talaka. Amma duk muna nuna musu wannan abubuwa su zauna da su yadda za a samu sauƙin abu saboda a samu ƙasa ta ci gaba.
Kuna ganin idan har ba a shafunan ba wani matsala talakan Najeriya zai ƙara shiga ganin kan cewa yanzu ma wasu na kukan kan cewa ba kuɗi?
Yanzu ma talaka suna cikin wahala. Wani ma sau ɗaya yake cin abinci dama tun a daɗin ma balle kuma ga azumi ya zo abin ba zai iya cewa ba sai da abu mai zaki-zaki ko mai ɗan maiko-maiko haka nan. So abin ya zo ya zama in har gwamnati da manya-manyan 'yan kasuwanmu da mutane ba mu tsaya muka taimaka ma juna muka sa tausayi a cikinmu ba. So wallahi za mu sake shiga wata masibar da mu so ne ba domin talakawan nan in sun kuntata za su dinga mutane mummunan addu'a wanda kuma addu'an zai iya kawo mutane. Da fatan za mu tsaya mu tabbatar da cewa an samu sauƙi mana ba Allah sauƙaƙe mana.
Alhaji Ibrahim Muhammad kenan a tattaunawar su da wakilin murya Amurka Abdulaziz wato Ibrahim Abdulaziz na Yola. To ranar 17 ga watan Yunin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da jama'a kan muhimmancin raya gandun daji da hana sai wato sare bishiyoyi domin kaucewa kwararowar hamada. Babangida Jibril ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aika mana daga Lagos.
Shekaru da dama kenan dai gwamnatin Najeriya da na jihohi ke tafiyar da wani shiri na kare gandun daji da kuma faɗakar da al'ummar ƙasa illar da ke tattare da sare bishiyoyi ga muhalli da kuma bil'adama. Wasu daga cikin shirye-shiryen da ake yi dai sun haɗa da bikin da shan itatuwa a duk shekara, bikin da kuma wasu ke ganin ya gaza wajen kare muhalli bisa la'akari da tsadar makamashin zamani irin su kalanzir ga mazauna karkara da kuma iskar gas domin girki ga mazauna birane. Tsadar makamashi ne dai iya sanya karuwar masu sai da itatuwa da gawayi a kan manyan hanyoyin Najeriya. Labarin da ke tabbatar da koma baya na irin wannan shiri na sare bishiyoyi da kuma karuwar kwararowar hamada musamman a arewacin Najeriya. To ko me ke haifar da hamadan da kuma shawaran da masana yake da shi ga matakin hana sare bishiyoyi albarkacin wannan rana? Professor Lawal Balarabe masani ne akan harkokin muhalli a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Kuma a hira da na yi da shi a can baya ya bayyana mini irin illar da ke tattare da sare bishiyoyin da kuma matakin da ya kamata a ɗauka.
Rashin bin tsari da bin ka'idoji na gandun daji da kuma na kare muhalli da bin doka shi ne matsalolinmu. To abinda zan yi kira ga mu 'yan Najeriya shi ne yanzu abu ya zama fatilas, dole sai mun tashi mun fara kare muhallin. Kwararowar abu ma da gaskiya ne yana faruwa gashi nan ma duk. Itatuwa da babu ƙasa tana zaizayewa, ingancin ƙasa ta ba da kyautata abincin da sauransu yana ƙara gusarwa, kuma gashi al'umma suna ƙara yawa ga ruwa yana ƙara ƙaranci. To dole sai an kawo waɗannan tsari yanda za a gyara muhallinmu musamman.
To ko ne irin mataki gwamnatocin Najeriya ya kamata su ɗauka na magance irin wannan matsala na sare bishiyoyi? Wasu dai na ganin akwai buƙatan kafa dokoki da kuma inganta su domin samun mafita. Sai dai a cewar Malam Aminu Mejega, wani kwararre akan raya muhalli, ba nan giza ke sakar ba.
Matsalar mutane ne ke da matsala, ba doka ba. Doka tana nan, akwai ma'aikata shari'a, akwai ma'aikata shari'a, amma mutane su mutunta kansu su mutunta doka shi ne ban muhimmi. Wannan abin kowa san shi, kowa san doka ne ta hana sarici, amma kaje ka duki garti ka sarici kuma cikin gandu ga yabanna mai yawa. Kaga ba magana doka bane, magana kai kanka matsayinka ba dan kasa na gari yake ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko 'yan Najeriya za su yi koyi da wasu 'yan uwansu na kasashen waje wajen raya gandun daji domin hana kwararowar hamada. Baban Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
To kai da baban gida Jibril. To yayin da ake tunawa da matsalar kurarar hamada a jamhuriyar Niger kuma an tsinci garwakin mutane fiye da 30 da suke kokarin tsallaka hamada domin shiga nahiyar Turai ta kasar Libya. Malam Mustafa Kadi na kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger ya mana karin bayani kan lamarin da kuma irin fadakarwar da suke yi a matsayin su na kungiyoyin fararen hula kan haduran da ke tattare da ketar hamadar.
To kun san wato dajin namu wato mugun daji ne domin ba ruwa. Kenan da aka dauki mutane za a tahiya da su a kai su bakin iyaka ko iyakar Libya ko iyakar Algeria. To mahi yawa kawan tsohon motoci ne suke shiga. To idan ana tahe motar sai ta ɓaci. To kenan idan mota ta ɓaci to lokacin nan ne ake samun babban matsala don ƴan ruwan da aka gare shi sai su kare kuma daga baya abin sai ya zama babba hasara cewa da wannan rayuwa da ake samu.
Hakan na nufin idan motar sabuwa ce akan samu nasarar ƙetar hamadar kenan?
To kun san wato harkar mota kuma sabuwa ce kuma jirgi ne ai yana iya a iya cewa ya samu matsala. To kenan da yake ba hanya race ne ake yi. Wato ai wajen kilometa wajen 700 mahi yawa ai wajen 2000 guda ma bisa hamada kawai bisa rairai babu hanya kwarai to kun ga mota tana iya ta samu matsala. Mahi yawa kenan idan aka samu matsala idan wato ba su samu wata mota ta iso ba a cikin sauri ta kawo musu kawar taimako to shike sawa ɗan ruwan da ai addakwai cikin motar al'ummar da a ciki domin ana kishirwa kwarai sai su shanye ruwan kuma daga baya abin ya zama babba hasara. Yau kai Ibrahima muna cikin bakin cikin da ƴan uwan namu wajen 30 da ƴan kai har da biyalma wato sun rasa rayukansu domin kishirwa kuma ba rijiya kusa ba wani taimako kusa sai dai kurum aka iske gayyakin nasu aka cinta.
To Malam Mustafa an jima ana samun irin wannan matsala kamar wannan irin matakai kuke dauka a bangaren ku na fararen hula kuga cewa ana fadakar da matasa da masu ma irin niyyar wannan tafiya su daina wannan tafiya.
To irin wannan tahiya sanin kowa ne akwai matakin nan da ake iya a iya cewa da su ne ake aiki. To kenan mu kiran da muke mutane shine a waɗanda ke bin wannan hanyoyi a zan waye musu kai. Kwatantawa da cewa lalle daji wannan namu daji ne mai hatsari kwarai. Kuma kowanda ya san dajin yana iya ya ɓace. Kuma waɗansu ka kumanta da cewa da ɓacewa ne su yi cikin dajin. Sai su yi takewaye su yi takewaye hamman nasu ya kare. Kenan lokacin nan ba a iya cewa mota ta ɓace mai ne ke karewa kuma har hasarar rayuka ta samu.
Bigar nan da ya mutuwa da zan yi wada na tube ta. Tube ta. Wai wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina. Ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna. Ta dau su man baba mahaifina ban manta.
Ka sai mu ce Allah ya kyauta. Malam Mustafa Kadi kenan kuka saurara na kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar. Karfe 11 ne yanzu da minti 19 a agogon Washington DC a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Himma
ba ta garo.
Shirin Himma Bata Gargo yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yana baku labarin ƴan Afirka masu taka rawar gani a ƙasashen waje. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan Laraba. Bakon mu ta wannan mako sunanta Saudatu Zaharuddin kuma ƙwararra ce a nazarin harkokin sadarwa da ke da nasaba da zaman lafiyar al'umma da shugabanci na gari a nan Amurka. Karin cika ku da surutu bari mu ji daga bakin ta.
Sunana Saudatu Zaharuddin, na zo ne a jami'ar New York da ke Manhattan, wato Steinhardt, kan sadarwa da ya shafi harkar lafiya.
Ta yaya sadarwa ya shafi harkar lafiya?
Eto, wato abinda karatun yake koyarwa shine ya nuna ta yanda jama'a su yi kokari su fito da ra'ayoyinsu da kuma abubuwan da ya shafe su da kuma damuwarsu dangane da waya Allah ayyukan da gwamnati take musu ko ba sa jin dadin sa ko suna jin dadin sa ta yanda za su yi su fito da abubuwan da ke damun su kuma jami'ai na gwamnati su yi kokari su ji abubuwan da jama'a suke fadi game da ayyukan da suke gudanarwa ta yanda su ma kuma za su samu su gyara wato kamar hanya ce
ta yi wa gwamnati tsokaci akan irin ayyukan da take yi yadda ta kuma gwamnati ta fi fahimtar me jama'a suke so su yi ta musu gyara wace gwamnati
eto akwai gwamnatin matakai matakin farko shine na jaha na tarayya na jaha da kuma na kananan hukumomi
kun Allah me yasa kika zabi wannan karatu ni tunda nake ban taba jin sa ba
abin da yasa na zabe shine na farko kamar na fara aiki a bangaren sadarwa to daga nan na sami aiki a bangaren kungiya mai zaman kanta ana ce mata Partnership for Transforming Health Systems amma Department for International Development DFID is a DFID program na
wato kamar hukuma ce ta ci gaban kasa da kasa kenan ko kasashen da basu ci gaba ba
kasashen da basu ci gaba ba
wanda basu ci gaba ba
eh kuma tana da rasuna daban a kasar Najeriya wanda ya shafi jihohin sun hadar da Jigawa, Kano, Kaduna, Enugu da Lagos, sannan da headquarter ta a Abuja.
Headquarter ta Abuja.
Eh. Bana rana mata kawe.
Bari ma mu koma baya tukunna. Dama akwai kamar matsala ne wajen ganawa tsakanin ko ince wajen fahimta tsakanin gwamnati da mabiyanta da har ma aka saka kirkirar irin karatu da kike yanzu
wato yakan zamanto cewon babu ko kuma ba zan ce babu ba amma akan samu karanci inda za a samu ra'ayoyin jama'a da har su kansu shugabannin mu sukan samu su ji daga wurin wakilansu kuma su ba su shawari wanda sun san cewon wayannan shawarin za su yi amfani da shi ba wai kawai shawara ce wadda za a zauna a cikin office a tattauna a ce ai wannan shine abin da yafi dacewa da jama'a
yanzu idan alal misali kika gama karatun nan ta yaya wani irin matakai zaki dauka kiga ya kamar shiga cikin Najeriya wani irin hanyoyi za a bi
yawa kamar ɗaya daga cikin manyan muhimman abubuwan da wannan karatun yake koyarwa ko kuma ya koyar shine yanzu idan misali na koma zan samu abokanan da nakan mukan yi aiki tare da su zamu zauna da su zana fada musu ga abubuwan da nazo na koya saboda anan din akwai abubuwan da muka gani na ci gaba sa'annan karatun ba wai ya shafi kawai kasar Najeriya bane akwai sauran mutane da suka zo daga kasashen
wasu kasashen ma suna bukatar
kasashen da suka ci gaba kamar kasar Finland, Sweden, Australia, France, the UK da dai sauran
to su waɗannan kasashen zuwa suke yi kamar su koyar da su kuma irin nasu fasahar ta ganawa tsakanin gwamnati da mabiyanta ko kuma su ma zuwa suke su ƙara ilimi
wato su irin wayannan su ma a ko abubuwan da mu ma sukan koya a wurin mu misali kamar sukan ga nasarorin da muka samu wajen tayaya mukan samu mu iya zuwa haddabda kananan hukumomi ko kuma ince kauyukan mu yanda muke zuwa mu samu goyen baya a wurin shugabannin da suke wayannan wuraren sannan su kuma mukan koyi abubuwan da ya shafi kamar yadda za a gudanar da abubuwa da dama da ya shafi tun daga kananan hukumomi har
gwamnatin
gwamnatin tarayya
yanzu kin yi kamar watanni ko shekaru na Amurka
na kan zo na koma na zo na koma shekara na biyu kenan
to jama'a anan shirin namu ne yake karewa amma kuma mako mai zuwa Allah ya saka mu zan dawo da malama Saudatu Zahardin anan ne zamu ji wai waɗannan muhimman kalubale ne mata matasa suke fuskanta yanzu haka a ƙasashen yammacin Afirka yanzu amma ita ba kwar Masudatu Zahardin da kuma sauran abokan aiki na duk anan sashen Hausa na Murya Amurka Washington DC ni Bello Habib Galadanci nake cewa Allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sai anjima riga da musa she ta kirga in fulani riga da musa she ta ke
To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Jarmai da ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Musika farko ta fito ne daga Shamsu Habibu wanda ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. A yau ina so ku bani dama dan ne kira ga al'ummar musulmin Najeriya baki daya da su yi amfani da wannan watan mai alfarma wato watan Ramadan wajen yi wa sabbin shugabannin da muka zaba addu'ar Allah ya ba su ikon sauke nauyin da muka dora musu da kuma yi wa ƙasar mu Najeriya addu'ar Allah ya kawo mana dawwamaimin zaman lafiya mai dorewa amin. Ina kira ga shugabannin mu na Afirka da su miƙe tsaye su tabbatar sun hana mutanen su tsallakawa ƙasashen Turai ta hanyar neman musu aiki yi a inda ɗaruruwan mutane ke halaka a Sahara da tekun Maliya kafin su tsallaka zuwa Turai. Sako daga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku ga yawa ƴan majalisun mu cewa idan har da gaske don canji muka zabe su to bai kamata su karɓi makudan kudaden ƙasa da zimmar yiwa kansa aiki ba don ku yi mana aiki muka zabe ku ba kuwa washe mana kudaden ƙasa ba. Sako daga Baffa Haruna Bajoga. Sai kuma sakon Yawo Adamu Balkacuwa wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na yi tsokaci akan hukuncin da wata kotun ƙasar Masar ta yankewa Muhammad Musi. To gaskiya wannan zalunci ne kawai da rashin sanin darajar dan Adam. A ƙarshe kuma ya kamata a gaggauta janye wannan hukunci. Daga ƙarshe sai sakon Balarabe Gusau wanda ya ce assalamu alaikum. Hakika kudaden da ake ganin majalisar dokokin Najeriya za su kwasa don sayen suturu da sauransu san bai dace ba. To wai abin tambaya anan shine mulkin gaskiya da adalci kenan? Ga wasu talakawan ku nan kwanci kuloma to na gagara su.
Kuma da Allah kafin mu karkare shirin ga Aliyu Mustafa da takaitattun labaran duniya.
Kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta duniya ta Human Rights Watch tana zargin ƙusoshin gwamnatin Libya da cewa sun fi mai da hankalinsu wajen ƙuntata mutanen da ke tsare a hannunsu, suna tilasta musu ɗaukar laifuffukan da ba su aikata ba ma, da kuma toshe musu hanyoyin neman haƙƙoƙinsu maimakon su samar musu taimako kamar magunguna. Yau Laraba ne jami'an wannan cibiyar ta Human Rights Watch ɗin suka fito da rahotonsu bayan da suka kai ziyarar gani da ido a wasu wurare guda uku da ke Benghazi da Albaida a cikin Libya ɗin inda ake tsare da mutane kamar 450. A jiya Talata wani mutum da ake zargin shi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar harin da aka kai akan masu gudanar da gwaje-gwajen zane-zanen siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad a jihar Texas, wato Texas, ya bayyana a gaban wata kotu ta tarayya. Tun cikin makon jiya aka cafke shi wannan mutumin mai suna Abdulmalik Karim a can birnin Phoenix na jihar Arizona. Kuma takardun da aka gabatar a kotu sun ce tun farkon watan Janairun wannan shekarar mutum yake wato ya sauke 'yan bindigan nan guda biyu, Yalton Simpson da Nadir Sufi, da suka je suka kai wannan farmaki din. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa lauyoyin ƙasar Switzerland sun fara bindigan laifuffuka kamar 53 na mundahana da sarrafa kuɗaɗe da aka yi zargin an yi a ƙoƙarin ba da nauyin wasar gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 da kuma 2022 da aka baiwa ƙasashen Qatar da Rasha. Ha kuma mun samu labarin rasuwar tsohon shugaban ƙasar Turkiya Suleiman Demirel, wanda ake cewa yana ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙasashen duniya da suka yi fice a rabin ƙarni da ya gabata.
Thomas Haro, abin da ya sauƙaƙe nan a shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za mu sake dawowa ɗauke da wani sabon shiri da ikon Allah. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ya ta ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu ne wato Mr. Keith Holmes. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma yanzu ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.